الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وديات بتقى الله تبارك وتعالى محلت شنكوا دكومي إن شجا باب الموتى لذات وادة كنتا في الله شيشك لي تبارك وتعالى مناني من الله يقريمو دقى إلي من نباشي دعباني كما الله ربا مدى زوتي الدباتة قران الله الله ربا مدى إدن دبايا زبد هواي دون الله kuma Allah ka kare mu da addu'ar da mun yi ta baraka ba. Ya Allah, muna roƙonka shiriya, muna roƙonka daidai a duk abin da zamu yi a rayuwa. Allah ka shiryar da mu, ka dora mu akan daidai, ka raba mu da bata, kar ka kashe mu akan bata. Ya Ubangiji, saddidna wahina, ka daidaita lamarin mu kuma ka shiryar da mu. Bayan haka ƴan uwana, ina muku wasiya da kaina da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce, ku da ku imani, ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, kuma kada ku bari mutuwa ta rufe ku face kuna musulmi. Yan uwana, tabbas zuciya za ta yi baƙin ciki da ɓacin rai. Rai, wato hankalin mutum zai kaɗu, zai kauce, jikinsa zai raurawa idan ya bibici irin abubuwan da aka jarrabu wannan al'umma. Wannan al'umma ta mu ta Najeriya nake magana a matakin farko, da kuma sauran kasashe na Afirka da sauran kasashe da ka fada cikin bala'in da muka fada ciki. Wallahi, baka da bacci mai daɗi da ka juya ka ji irin bala'in da yake faruwa a ƙasar nan, da kuma wanda yake tunkaran mu. Babu zaman lafiya, ba zaman lafiya sai kaɗan. Mu ne nan da muke zaune, alhamdulillah Allah ya ƙara mana ni'ima, muke ganin akwai zaman lafiya. Ko kun san akwai ƴan uwanku da suke kwana akan bishiya a ƙauyukansu? Ko kun san akwai matan aure da ake fitar da su a kai su makarantun firamare su je su kwana da safe a maida su gidajensu? Ba su da komai, ba su da taro, ba su da komai. Me ake bukata? Rayukansu ake bukata. Kisan kai ya yi yawa a Najeriya, musamman arewa. Korar mutane malam, haka za ka ga mutane kamar shanu, suna goye da ƴaƴansu ƙanana, suna ɗauke da kaya, suna gudun hijira, suna barin ƙauyukan, suna komawa inda za su samu dama-dama kamar dabbobi. Kuma in sun tafi inda suka je, ba su da makwanci, ba su da abinci, ba su da gwamnatin da za su taimake su, ba su da mai kulawa da securitinsu da rayuwarsu. Za a iya bin su inda suka gudun ma a je a karkashe su. Wallahi, wallahi, yau a arewa a cikin jihohin Zamfara, Kebbi, Katsina, Sokoto, wallahi akwai mutanen da ba su iya kwanciya a ƙauyukansu a kan itace suke kwana da daddare. Sai mutum ya tashi ya rungumi matarsa ya tafi da ita, ta hau itace, su yawa itace, su bar gidajensu na kwana. Dole mun yi wa Allah wani abu, dole mun saba wa Allah, mun yi wa Allah wani abu. Kushin Allah fa ya sauka a cikin sha'aninmu, dole fa mu farka daga wannan baccin da muke yi. Cin mutuncin mutane, akwai wanda an je an kakkashe, kafin a kashe sai an yi zane da su. Ga munafurci da yake gudana a ƙasar nan malam. Munafurci yana tafiya da ƙafarsa, shiru kake yi. Zalunci kuwa daman kar kai magana. Jinin talakawa yau a Najeriya a arewa ya zama kamar ruwan kwata, bai shi da amfani. Zubar da shi ake ruwan kwata, ɗiba ake zubar da shi. ayyuka na ta'addanci kullun karuwa suke. Babu wata hujja, babu wanda dalili ga wanda yake wannan kisan kai da wanda suka sa wannan kasa ta mu a gaba. Wallahi ba su da dalili na hankali ko na tunani da zai ba su dama su yi mana wannan abin da suke mana. Barna, sharri, fasad, kisan kai, baka san hawa ba, baka san sauka ba. Kuma wallahi akramakallah wasu da suke yin kisan kan ba su san me dalilin da suke kisan kan ba. Wasu da ake tura su su kashe mutane wallahi kuma ba su sani ba. Me yasa aka ce su kashe mutane ko me yasa suke kashe mutane wallahi ba su sani ba. Kawai su dai su yi kisan kawai su dawo. Kuma haƙƙokinsu ma na yin kisan ma ba lallai ana biyan su yadda ya kamata ba. To mu dai a addini Allah ya gaya mana wanda ya kashe rai ƙwaya ɗaya ba tare da rai ba ko da niyyar fasadi a bayan ƙasa to kamar ya kashe mutane ne duka. Fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, kamar ya kashe mutane ne duka. Rai dai in ka kashe a wurin Allah ka kashe duka ne. Qur'ani ne wannan, ku je ku yi duk fasarar da za ku iya fasarawa. Haka kuma duk wanda yake maki rai ɗaya ya raya ɗan adam ya fitar da shi daga duhun jahilci ya bashi ilimi ya rayar da shi ya inganta masa rayuwa. To fa ka'annama ahya an-nasa jami'a, haka Qur'ani ya gaya mana. Allah yake sakamakon waɗanda suke yin muharaba yaƙi a bayan ƙasa akan zalunci, su yaƙi Allah, su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su yaƙi bayan Allah, su yaƙi fasadi a bayan ƙasa, idan an kama su, in gwamnati ta kama su, sakamakon su shine an yuqaddalu, a kakkace su ko a tsire su kamar yadda ake tsire tsire, ko a yanke hannayensu, a yanke hannun dama, a yanke kafar hagu min khilaf, sannan a kore su daga garin da aka kama suna wani abu. Wannan shine hukuncin Allah idan an kama mai fasadi da barna a bayan ƙasa. Haka Qur'ani ya ce. Allah ya ce masu wannan aiki na zubar da jini da kashe mutane suna da wulakanci a duniya kuma a lahira suna azaba mai girman gaske, sai dai wanda suka tuba a cikinsu. Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini guda ɗaya da gangan ya sa kunamar bindiga ya harbi mumini guda ɗaya to ɗan wuta ne. Fa innama wato jaza'uhu jahannamu khalidan fiha, yana cikin wutar jahannama har abada. Abdullahi ibn Abbas yace ko ya tubo ba za a Allah bai karɓa ba. Da gangan ya kashe mumini, Ibn Abbas yace wallahi ko ya tuba Allah bai yi mai ba, sai ya kona shi a wutar jahannama ɗaya fa, ba wai biyu ba, ba uku ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa duniya ta kare gaba ɗayanta shi yafi sauki a wajen Allah akan a kashe mutum ɗaya musulmi. Duniyar ta tashi, duniyar ta tade, ta nade, a rasa duniyar duka shi yafi alheri a wajen Allah, yafi sauki a wajen Allah akan a kashe mutum musulmi haka kawai. Hadisin Imam Muslim. Manzon Allah yake cewa da mutanen duniya duka za su haɗa baki su kashe mutum ɗaya, duk duniya su haɗu, law anna ahlal ardi jami'an ishtaraku, za su yi tariya duka fi qatli rajulin wahidin, su kashe mutum ɗaya, la akabbahum Allahu fi an-nar, wallahi sai Allah ya zuba su a wuta gaba ɗaya. Sani ba ku an gane hadisin. Da wani yanayi zai zo duk duniya a yi tibaki a ce a kashe wani mutum haka kawai da zalunci, to a wajen Allah abu ne mai sauki, duka sai ya zuba su a wuta gaba ɗaya don a nuna ma hukuncin mai kashe mutum ko mai kashe mutane ɗan wuta ne. Ko ya sa a kashe mutane, akwai wanda baya kashewa amma yana sawa a kashe. Wai me aka yi ne? Me muka yi don Allah? Me muka yi? A bar mu da kuncin rayuwa, a bar mu da talauci, a bar mu da tsada da hauhawar farashi, a bar mu da cututtuka da suke kashe mu, a bar mu da rashin asibiti, a bar mu da rashin wuta, a bar mu da rashin kaza, a bar mu da rashin kaza, ko bar mu da wannan ya ishe mu azaba amma sai an bi mu kuma ana ta kashe mu, me muka yi? Wai akwai wani mai tabbata ne a duniya in ya kashe wani shi zai dawo ma? wallahi zaka yi kuka zaka zubar da hawa yanzu jiya din nan karfe 12 dare a karaman hukumar Musawa a Kaduna da daddare 12 dare aka kewaye wani ƙauye suka bude musu ta gaba da shekaran jiya kuma aka je kyambi makaranta guda aka kwashe yara sun kai barkatai 80 ko nawa ga wanda aka ɗebe a Kaduna ga wanda aka ɗebe a Zaria gida-gida Zaria kam gida-gida yau fa a Najeriya arewa baka da aminci duk hanyar da zaka bi duk inda zaka je arewa wallahi baka da aminci kana cikin tafiya za a iya dadewa hanya a harbe uku a ɗebe ku gaba ɗaya a mai da ku kaman dabbobi wallahi sai kai kwana biyu kana tafiyar kafa in ka gaji ba za ka iya tafiya ba sai su harbe ka su bar ka ka zama mushi me muka yi haka kuma ta tausaya mana wallahi wannan hali da muke ciki wajibi ne mu yi riko da hannun azzaluman cikin mu gaya musu gaskiya da wanda suke da mulki da wanda suke da sarauta abun bakin suke sai ka ji wai an ce wai an buga a jarida an kama sarki kaza a jihar kaza yana da hannun cikin wannan sarki ba an samu wani kaza yana da hannu an kama kamar tatsuniya sarakunan al'umma wai shugabannin mu su za su bada rayukan mu gaya wa kanmu gaskiya mu ba wa kanmu shawara waɗannan hanyoyi ne za su samu cigaba a ƙasar mu Najeriya fa baya take shekaru barkatai da suka wuce wallahi ba ma ci gaba bayan muke da tattalin arziki da rayuwarmu da ingancin rayuwar da komai da kasuwancin wallahi ba yake ku tambayi masana za su gaya muku ko ina duniya kuma so ake a ci gaba amma mu fa ci baya muke ina jin tsoron yanayin da za mu iya fadawa bayan shekara 10 ko shekara 5 ko 6 ko 7 a cikin wannan yanayi ina jiya mana tsoron yadda kasar za ta kasance ya kamata mu gaya kanmu gaskiya da gaskiya saraha duk wanda yake da damar ya yi bayani ya fita hakkin Allah ya faɗi gaskiya ga abin da ya kamata a yi mu ɗauki dukkan hanyoyin da za mu samu ƙarfi ba wai mu rinƙa riƙe hanyoyin da za mu raunana ba mu haɗa kawukanmu mu san ciwon kanmu mu san bala'in da ya tunkaro mu mu haɗa kai mu ga ya za mu iya taimakon al'ummarmu wannan ayyuka da ake ana girbe rayukan tsarurrukan mutane girbi wallahi sallahi hankali da zai iya ɗauka ba aiki ne mummuna mara daɗi zalunci ne da wuce gona da iri zubar da jini ƙona dukiya da arziki yanzu sai a zo a nuna maka wai wasu wai a Najeriya wai ƴan iPhone ko Igbo ko wani abu sun shiga ƙauyukan Fulani sun buka ƙauyukan wuta kuma suna ɗauka a bidiyo suna cewa a yi duk abin da za a yi kuma da hotonsu da hotunansu da fuskokinsu wai Igbo wai Inyamuri Inyamuri mai hankali Igbo mai hankali a Najeriya ya kamata ya yi wannan abin nawa muke da suna ku a nan arewa kamun kaji in mun ga dama ma za mu yi musu wallahi amma saboda me ai ne na da alheri ba mu da kima ba mu da daraja ta'addanci malam ba mu ga yanzu ka duba abinda arnan kudu kafaran kudun nan a cikin waɗannan watanni suke taiwa mutane a Najeriya kamar mu ba mutane ba ne kamar ba a ƙasa ɗaya muke rayuwa ba kamar mu ba 'yan Najeriya ba ne kamar 'yan Kwatano ne mu kamar jefonmu aka yi daga sama su daɗe hanya wallahi ba a san adadin ɗan arewa da suke ta kashewa a hanyoyi ba garuruka daban-daban wallahi wannan ba a ma faɗa don baya ɗaukuwa ma a social media ma ba sai wanda aka ɗauka aka nuna ma zagaye ba mota nawa take tafiya kudu kullum motocin shanu motocin wake motocin tattasai motocin tumatir motocin tumaki kanana motocin kaza arziki da ake fitarwa ake kai musu nawa suka kashe ku duba fa abin da aka yi a fili ko a wannan shafuwa ina ne tirela ta shanu, tirela ta shanu, aka binka mata wuta ana daukan hoto, kuma ana fadan abin da aka ga dama. Shanun nan suna ciki suna kuka suna ihu, wuta tana cin su. Me kun su dauki shanun masu yanka su cinye da ya kuma na akan wannan wulakanci. Shine na faɗa cikin hudu ba tare da yanzu Najeriya ta kai ga bayan an gama kashe mutane ko ana kashe mutane, yanzu har dabbobi ake zuwa a kashe kuma. Dabbobin kuma na wasu mutane. Kowa yana da shi a wayarsa, kuma kun gani jami'an tsaro da ba jami'an tsaro ba. Amma abin tambaya ina wanda suke wannan aikin? Me suke nema? Akwai inda suka je tumaki ne, garke ne tumaki, gaba ɗaya ka binka musu wuta da awaki. Ka ji akuya tana kuka, ka ji rago yana tsalle yana wuta gefe, wuta baya, wuta gaba. Akai ta asarar harsashin bindiga ana harbin akuya. Ina da hoton wanda ibon nan, waɗannan mutane inyamuran nan, waɗannan mutane akwai inda suka samu wani Bahaushe suka je suka kashe shi. Su biyu ne suka kashe ɗaya, suka ɗauki gawan ɗaya, suka ce wa ɗayan ya ɗauki gawan nan wansa ya goya, suna ɗaukansa a hoto, suna ihu, suna faɗa da yaren su cewa ina ƴan sandanku, ina sojojinku, ina jami'an tsaronku, ku je ku gaya wa Buhari, ku je ku gaya wa ɗan sanda, ku je ku gaya wa waye, ku je ku gaya wa waye. Suka kora shi ya tafi, ya tafi, ya gaji, ya tsuguna ya ajiye gawar, ya sa gawar a kan cinyarsa, dukansa suke yi, suka kashe shi da shi da gawar, kuma suka binka musu wuta. Musulmi ɗan arewa, mu musulunci ya ce kanka ma kaka kashe kanka, kai kanka kaka kashe kanka. Kaga kanka ai kana da yanci akan kanka, kana ganin rayuwarka ne. To kanka idan ka kashe kanka, wallahi sai ka shiga wuta, ballantana ka kashe wani. Annabi yana faɗa sallallahu alaihi wasallam, wanda ya kashe kansa da wani ƙarfi, to zai rike ƙarfan nan a kiyama, in an tashi zai yi ta cikar cikinsa, yi ta cikar cikinsa a cikin wutar jahannama, fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Manzo Allah ya ce wanda ya sha guba ya kashe kansa, man shariba summan, ya kashe kansa da wannan guba, za a bashi wannan guba yayi ta kurbanta a kiyama a cikin wutar jahannama, khalidan mukhalladan fiha abada. Wanda ya kashe kansa ya fado daga bene, ko ya fado daga gini, ko ya fado daga kan bishiya, da gangan dan ya kashe kansa, to shi ma a kiyama za a yi masa wani wuri mai tsawo. Azabarsa shine ya rinka hawa yana fadowa yana mutuwa, yana fadowa yana fada jahannama, yana fadowa yana fada jahannama, khalidan mukhalladan fiha abadan. Hadisin Imam Muslim. Mu ba musulunci jama'a, rike makami ma, yawo da makami ma haramun ne a wajenmu. Yanzu ko soja da ɗan sanda da zai rinka yawo da bindiga yana rataye da ita, a musulunci bai halatta ba sai dai inda larura da bukata. Amma tono zaga ɗan sanda yana rike da bindiga yana zaune a bakin danja yana gyangyaɗi, kalan wani ɗan sanda ya zo tunje ya ɗauka ya je buɗe masa wuta ya kashe wasu. Yawo da makami ma haramun ne, ba a shiga da makami cikin mutane. Amma mu yanzu har sallar jami'i ma za a iya shigowa, mutum da ya zo da bindiga ya shiga cikin ku ya sallar jami'i. Ba abin da ya dame shi, saboda ba shari'a, ba doka, ba a ba da ko jami'in tsaro ne, ba a ba shi makami, in dai ba ya zama larura, ya zama dole ba. A nan muke kira ga hukuma, lallai ne, lallai ku yi ƙoƙari ku rage yawan bindigogin da suke yawo a hannun jami'an tsaro, saboda lalacewar tsaron nan. Don wasu bindigogin ba Allah kiyaye, kar a zo a yi amfani da su wajen kashe mutane. Kamar yadda mun gani a kudu, ƴan kudu nan me ba su yi ba. Sun ƙona police station, sun ɗebe bindigogi, sun kashe sojoji, sun kashe ƴan sanda, sun kashe immigration, sun kashe ƴan civil defense, sun kwace bindigoginsu, sun kwace motocinsu, sun kwace kazaƙinsu. To kaga yin akwai rumbun bindiga da ake ajewa a duk wata police station, to ya kamata ala hadar. Lallai a kiyaye, saboda yanayi, don wasu ƴan ta'adda za su iya setawa, ba su da makami a hannu, su je su tashi wurin su ɗebe makamin su bisa ta kashe mutane. Wanda duk wannan ya kamata akwai lissafi da akan shi. Mu dai addininmu an hana mu ɗaukan makami mu riƙe in ba da larura ba. Yanzu ai kuna zuwa Saudiya, kuna zuwa aikin hajji da umra, za ka ga soja babba, za ka ga ɗan sanda da wala, ka shi da bindiga. Haka suke su ci tsantsoro su yi komai da barazana, amma ba komai a hannunsu. In ki gina bindiga sai dai 'yar ƙarama 'yar piston haka, shi ma na daban ne, shi ma bai je kwana da ita ba daga karfe kaza zuwa kaza ne mu ba wanda wasu dindubin yin har yanzu ake aje aiki da su a dawo da su yawo da makamai yayi yawa wanda a shari'a ana mu yawo da makamai tun fadan nan da aka yi na Libya ya ce maka wajen shigo da makamai Najeriya juyin mulkin da aka yi din nan na Mali ya ce maka wajen shigo da makamai ga bodoji an ce a rufe amma makamai suna ta yawo sai kai mamaki mutum 40 50 300 za su shigo gari kowa yana da makami a hannunsa ai na aka same su daga kamfanin ƙera bindiga kenan wataƙila akwai sakaci wajen bibiyar yaya makami yake shiga yake fita waɗannan sun taimaka wajen tsoratar da mutane da jefa mu cikin firgici da ainihin wato damuwa daga cikin abin da yake faruwa a yau na yi bayani shi ne kashe jami'an tsaro wallahi ina gaya muku sani duk wanda za su je su kashe jami'an tsaro ko police station su ƙona shi su kashe su ko a bisa ana yi musu kisan kaza ana kaza to ba su ake nufi ba mu ne ake nufi ina ce yanzu kana yawo ne kana shakatawa ka je inda za ka je da motar da ka ga dama ka je gidan da ka ga dama ka gina gidan da ka dama don ka san in an maka ba daidai ba akwai jami'an tsaro da za ka kai su bi maka kadu ranar da aka ce babu gwamnatin babu ita ba jami'an tsaron shi kenan ya za ka yi billahi azimu gida gida za su rufe ta kashe musu na yanka to kenan ba daidai ba ne goyon bayan an kashe jami'an tsaro ko ana kashe jami'an tsaro a goyi baya ana murna wai an kashe su su ne suke taimakon ka na yadda suna da laifi na yadda suna da kurai-kurai kamar yadda ni ma ina da laifi kai ma kana da kurai-kurai kowannen mu kullu bani adama khata wa kullu khata'ina tawwabun akwai cin hanci akwai son zuciya akwai zalunci akwai menene amma kuma tsare rayukan da suke yi yana da muhimmanci yawon da suke suna zirga-zirga ana kallon su yana taimakawa wajen wato kwantar da wata tarzoma ko kuma kwantar da yan ta'adda da suke rayuwa a cikin su so istihdafin jami'an tsaro kashe su wuraren tsaro da muke da su zuwa a ƙona su a kashe su kamar yadda yan kudu yanzu suka faro suna yi billahi azimu walan ba karamar illa bace ga gwamnati ba karamar illa bane ga rayuwar mu talakawa wanda jininmu ya fi komai araha a haka din a banza dan gidanka da kake da shi na kara ya fi kana kwance ba kara a kewaye da kai alalacin a hakan wallahi ya fi babu bayan muna kukan jami'an tsaron nan sun yi kaɗan bayan muna kukan cewa ana da corruption bayan muna kuka kuma yanzu an zo kisa a kashe jami'an tsaro a kashe mai zaman gida a kashe kowa ma kashewa ke to ba wanda zai iya zama a ƙasar ƙasar ce za ta watse ga baki ɗaya ta baje Allah kiyaye to wannan ma laifi ne ƙwarai da gaske manzo Allah ya hana nuni da makami ka nuna ɗan uwanka da makami yace kar ka yi ko da wasa irin wuka ko da wasa ko rodi ko wani abu ka nuna wa ɗan uwanka kana musulmi yace kar ka yi saboda shedan zai iya kwacewa ya fada masa yace kuma sai a jefa ka a wutar jahannama inji annabi dan da zarar ka zubar da jinin mutum ka kashe shi shikenan hatta wuka ke tunan da mutum zai zo yana yawo da shi ko yan daba suna yawo da wuka ko da kwalba ko a jikinsu ko yan area boy ko wani makamancin wannan wallahi ba daidai bane jami'an tsaro su bar mutum yana yawo da makami dan zai iya zuwa ya je shiga gurin da zai ta'addanci wa mutum dari shi kadai mu gyara wannan ba islahi bane ba gyara bane so wajibi ne mu gaya wa kanmu gaskiya mu gaya wa shugabannin mu gaskiya mu tunatar da su halin da al'ummar nan take ciki mu yi kokari mu gaya musu ba Najeriya fa tana ci da wuta Najeriya ta kama da wuta musamman arewa har kuma da annabi ya gaya mana karshen zamani abubuwan da za su ta faruwa na bala'i da fikintinu masu tarin yawa amma ba a hana mu bugu hanyoyin da za mu rage wato wannan barna da wannan ta'addanci da ake yi ba muna kira ga masu hukunci da malamai da manyan ƙasa da jagorori da sarakuna masu rawani ku ringa zuwa kuna taro a kan zaman lafiya da yadda za ku taimaki al'ummarku ba sai a kan corona za ku ringa yin taro ba taro a kan corona bila adadin ana yi amma jihohin da ake kashe mutane muna son mu dukkan sana a jarida kun kira duk wani daga ci duk wani hakimi duk wani wane ne a kira su ku yi a matsayin federal ku yi a matsayin jiha ku yi a matsayin local government ku yi a matsayin gunduma ku yi a matsayin ƙauye taron ku da zaman ku da tattaunawar ku kuna da tasiri a cikin al'ummar ku abin da ya kamata a yi sai a zauna ba za a yi ba a zuba ido a shiru
kuma mun fi kusa da ku ko sarakuna masu rauni a cikinmu kuke duk wani sarki za ga gidansa a cikin tsakiyar al'ummar da yake amma yanzu ba mu da abin da za a yi mana ban ce ba ku a yi ba kuna yin iya kokarinku amma ya yi kaɗan wallahi bala'in ya isa ku ne manyan ƙasa ku ne jagorori ku ne iyayen ƙasa ku ne ba ku jerin siyasa ta naɗa ku ba ku ne kuke zama a ƙarƙashin tutar la ilaha illallah ku ne kuke saka babban riga kuke sa rawani har yau har gobe alama ce ta musulunci to al'ummarku tana cin wuta ana bin mutane har gidaje ana kaza ana kaza ana kaza to wajibi ne muna kira gare kuma yadda muke kira da kowa da kowa da malaman addini ku ne jagororin al'umma ku kuke cewa ayi addu'a a taimaki mutane akwai inda fa abun fa ya wuce inda suke tsammani yanzu akwai inda aka gaya mana inda aka kame ƴaƴansu billahi alazim a cikin arewa nan suna bi suna neman taimakon kuɗin fansa har coci suke zuwa musulmi suna yawo da takarda mu ne aka kama ƴaƴanmu a makaranta kaza muna neman miliyan kaza coci bakin coci suke zuwa suna neman taimako a kore su a ce ina malamanku ina masallatanku sai cika masallacin juma'a amma ba manufa ga mu barkate yanzu waɗannan da aka kama su aka ce sai sun ba da fansa a sako musu ƴaƴansu tunda ba yadda za a yi gwamnati ba ta iya kwato musu ƴaƴansu ba yanzu ba za mu iya a masallatanmu na juma'a mu sanar mu taimaka ba duk da cewa ana ta tata burza a ba da kuɗin ko kar a ba da kuɗin to in ba mu ba da kuɗin ba to wace hanya muka bi da za mu taimake su kaddara mu ce ba za mu ba da kuɗi ba to kuma tunda ba za mu ba da kuɗi ba to wani ƙoƙari muka idan mu tsamo rayukan waɗannan kun ji ba abin da annabi ya ce duniya ta tafi ga baki ɗayanta shi ya fi alkhairi a kan a kashe mutum ɗaya wallahi sai karen je wata mata ta kira ni take cewa malam yanzu fa naji a rediyo ana cewa mutanen ƙauye kaza suna ta kuka a rediyo suna cewa suna neman taimako har a coci coci don su samu kuɗin da za su fanto ƴaƴansu an zuba musu ido an kyale take yanzu malam ba abin da za a yi yanzu malam wannan matan aure ne fa yanzu malam ba abin da za ku yi yanzu ba abin da za a yi shikenan in bala'i ya fado maka ya fado maka shikenan muna cikin wannan masifar kuma ba mu da tausayi billahi alazim wani malam tare yake baccin sa ba abin da ya dame shi dan an je kauye kaza an kashe mutane ko an kama mutum kaza ko an yi kaza ko an yi kaza billahi alazim ba abin da ya dame shi tausayin ma an cire mana tunanin ma mu yi musu addu'a ma ya gagara mu yi hudubar juma'a mu yi musu addu'a mu yi taro mu yi musu addu'a tunda abin ya fada sun mu mu mai karaunin mu zuwa ga Allah abu ya gagara to gashi nan dai kuna gani zub da jinin ya kai ga har Allah ya fushi ya hana mu ruwan sama wallahi da mana ta shiga tuntune ba ragewar haka an fara girmin gero yanzu ku ko shuka shi bai ba ku nan a birni kuke kuna shi a kasuwa shi yasa amma in ƙauyen bai kawo muku abincin ba za ku gane cewa kasuwar ba komai ba ce shi yasa ko roƙon ruwa na faɗa na maimaita muna faɗa muna maimaita muna kira ga mai martaba sarkin Kano Allah ƙara masa lafiya don Allah mai martaba ka fito a rediyo ka yi bayani ka ce kana kiran roƙon ruwa a kira a yi roƙon ruwa jama'a zafi ya yi yawa damina ta ji sauka saboda zunubinmu saboda an fi zagar da Allah saboda zubar da jini saboda kashe mutane da ake yi saboda tsadar al'amura saboda rashin adalci saboda zalunci a kira a yi roƙon ruwa a ba da umarni wa limamai unguwa unguwa mai martaba ya fito da kansa ya je masallacin idi ya saka kaya kaskantattun kaya liman ya zo ya huduba a yi wa mutane wa'azi a yi kuka a roƙi Allah Allah ya bamu damana kada bala'in ya mana yawa ba ci ba sha ga tsada al'amura ga cututtuka ana ta mutuwa asibiti kuma ga zafi ga kuma babu ruwan sama kuna tsammanin gwamnati ne za ta ce a yi roƙon ruwa federal government ta ba da doka ta ce a yi roƙon ruwa NTA har suke jira shi ne amfanin sarakuna ɗin ai jagororin mutane a cikin addini kowane liman a rubuta mai daga fada takarda da sa hannun mai martaba ina baka umarni ranar kaza a wuce an karfe kaza a gaya wa gwamnati ma a bada hunzu a ranar kar a fita a sanitation ma shara ta banza ake hana mu fita ballantana roƙon ruwa a ce kar a fita ranar asabar kaza a je a haɗu kowa ya je masallaci a je a roƙi ruwa ku ga abin da Allah zai mu kan ba irin ya Kano ma in hadirin ya zo ma wallahi kaucewa yake ku tsaya ku duba sosai wani yace ta'adi ne kurin da ake a garin shi yayi yawa ku lura wallahi kin da wannan sai ka ji an yi ruwa a gardo an yi ruwa a can an tsallake can mu ka sai bala'in zafi ko kuma a zo a samu wata unguwa sai a zakkar ruwa a cikin ta sauran kuma a jefa musu zaton. Afala taqilun, ba ku hankalta. Mu yi kokari mu tunatar da kanmu, mu gaya wa kanmu gaskiya. Da ƙarshe ina so ne ya kira ga ƴan uwana, ƴan arewa da kuma gwamnati, ya kamata a yi mana adalci dangane da zamantakewar da muke tsakaninmu da ƴan kudu. Sun samu dama a cikinmu, amma kuma suna mana bita da kulli suna kashe. Damar da ɗan kudu yake da ita a arewa, ɗan arewa ba shi da ita a kudu. Amma fa duka Najeriya ne, an ce constitution ta ce ko'ina za ka iya rayuwa, kana da ƴancin kasuwanci a ko'ina, kana da ƴancin ka gina kamfani a ko'ina, kana da ƴancin ka rayu a ko'ina. A watannin baya ana ji ana gani jarida ta buga mana gwamnati Ribas suke cewa Ribas ce ba jihar mutum Ribas ce. Gwamna guda aka kasa samun wani gwamna cikin arewa da zai fito ya mai da masa martani har nan banza ya fito ya faɗi ƙarya, ku ji tsoron shi. To mu ma mun ga dama za mu ce jihohinmu na arewa ba na kafirai ba ne, amma mun samu tarbiyya islamiyya, an ce mana mu yi ladabi, an ce mana mu yi bijo ka da oda. Ga misali yanzu a nan Kano, ni a Kano nake magana yanzu, da kuma wasu jihohi zan buga mana misali nan na arewa. Ku ga yanda inyamurai ƴan Igbo ɗin nan da suke kashe mu, ƴan Igbo suke cewa a yi Biafra, ƴan Igbo suke cewa a raba Najeriya. In an raba Najeriya ku za ku ƙasƙanta, ku za ku tozarta, ku za ku wulakanta. Amma ka duba dukiyar da suka kafa suka sauke a nan Kano kadai, da Kaduna da Jigawa da kaza. Malam yanzu a nan Kano duk inda ka ji matsirin jayin safaya fad da ake sayarwa na kayan motoci manya, duk injin tirela, duk injin tractor, duk injin mota, duk wani abu, billahi azim wallahi su ne diloli. In sun rufe suka ce sun ƙara kuɗin injinan mota, dole mu je mu saya. Muna so ko ba ma so, inyamurai da yawa za su daka maka tsawa. Ni ɗin nan na shiga inda ake sai da injin mota don in gani in maka wa'azi, na gani da ido na don kan na faɗi abin da ke ba gaba ne, na gwada zan je in sai wani abu na 3,000 ne. Inyamurai ya ce mun 10,000, if you buy buy, if you don't buy go. Ya juya ya tafi. Yanda ka san in ɗauki me zan ce ne na ciwon abin ya ishe ni, na zubar da hawa, na ce Allah ya isa. Ya ƙoshi ya wadata, if you buy buy, if you don't buy just go. Ya daka tsawa ya tafi ya sakawa ya kunna AC ɗinsa, ya yi kuɗi ya yi ƙarfi. Kuma dukkan soma sun musulmi ne, mu ne yan arewa, mu ne muke layi muke sayan safai a faɗinsu. An mana ga an mana fintin kau, ina faɗa ne saboda masu kuɗinmu masu dakilalliyar kwakwalwa, wani lokacin sai mutum ya riƙe sana'a guda ɗaya ya sai ita zai tai. Akwai sana'a da ko dan kishin al'umma ya kamata ku shiga ku yi kirashin ɗinta, ku shigar mana da mutanenmu, mu ma ya zama muna da ƴanci. Alhamdulillah akwai masu ƙoƙari waɗanda suna ɗan taɓukawa a yanzu, duk abin da ya shafi kayan electronic sai dai mu saya a wajensu. Kayan ƙarafa irin su kayan rodi, je ka ƙofar ruwa ka ga yadda ake sarrafa ƙarfe, ka ga kayan rodi ciniki ne na biliyoyin kuɗi, nasu ne plumbing material, kayan ruwa, duk gidan da ka gina sai ka sai pipe, sai ka saka famfo, sai ka saka wane ne, sai ka saka tanki, sai ka saka waye, duk a wurin su kuke siya. Wannan inyamuran da suke cewa a yi Biafra, wannan wanda suke kashe mu a kudu, su ne a nan Kano. Duk inda ka je tile sun fi ƙarfinmu. Idan ka je kwanan rufi, kwanan rufi da kake gani suna da wayan kasuwanci. Duk harkar da suke ana samu ba sizinan ba ce ba, sun riga sun riƙe su suke sayarwa. Sealing su ne takalma ma yanzu sun shiga suna yin ƙarfi, sun mai da Hausawa su zama dillalai. Su za su je Abban su sayo takalman, su za su je China su samu kamfanin takalmi su yi su karɓi su samu kiliyaran sama da yadda ɗan arewa zai samu, su shigo da su mai da ku dillalai. A garin nan ana sai da kwamfuta ko gida nawa ake amfani da kwamfuta a Kano? Billahi azim mun filin jayin kwamfutocin da ake siya a Kano gaba ɗaya, duk inyamurai suke sai da su. Shagon kwamfuta guda nawa suke da shi musulmi? Kuna kishin addini? Ina kishin? Shagon kwamfuta guda nawa muke da shi a cikin Badala? Amma ana amfani da kwamfuta. Kuna sai da yayin kwamfuta, kuna mu'amala da kwamfuta. Kowa sai da ya buga motarsa ya je can ya ba su kuɗi su sai abu bai wuce 50,000 ba su sayar maka shi 250. Dole ka saya saboda tunaninmu ya yi baya. Magani duk magani su ne, sai kaɗan daga cikin Hausawa mu suka shiga. Kuma maganin abin bakin ciki ba wanda yake cutar da ƴan arewa da magani irin ya muni. Billahi azim fek magani na ƙarya a gidajen suke magani. a gidajen suke magani, akwai wani gwamna daga cikin gwamnatin suke gabata ya fito yayi kokarin yaki da su amma bai samu hadin kai ba. Shi yasa zaka je ka sai wai zaka je ka sai katin ko kango, sai ka je a chemist sai a zuba maka likita sai rubuta maka guda 40, sai ka je sai in ka shanye sati biyu ka dawo katin ko kango ko paracetamol ko guda 40 dan bala'i su zaka sanya akan zazzabi ko ciwon kai. Amma da zaka je kasar waje, ka je America, ka je Ingila, ka je Saudiya, ka je kaza, in kana ciwon kai fa kafin ko fenti ko tango ko wani magani kwaya dai ake ba, kuma wallahi kana sha za gumi yayin kuma ka fara warkewa. Amma mu sai ka sha 50 baka warke ba, saboda ni duk yawanci garin masara ne ake dura mutane, kuma an san suna yin ruwa da ake dura mutane na ƙarya, suna yin allurai na ƙarya, suna yin magunguna na sha na ƙarya. An nuna mana mun gani a wayoyi akwai inyamurin da yake da gidaje na yin kwalabe na magunguna na ƙarya. Maganin yara yana tafiya, ana yawan sayan maganin yara, suna da shi barkace, kuma a arewa suke sayarwa. Na sani, na yi research, kuma na sa an bincika mun, kuma na je da kaina ƙauyuka dinnan a nan jihar Kano, billahi lazimu ƙauyukan da ba lalle mota ta shiga ba sai a sati sau ɗaya, za ka tarar da ƙaton inyamuri yana da ƙaton chemist, ya buɗe provision store kuma ya buɗe chemist, shi yake ba da magani pack, saboda mutanen ƙauye ba san ma expire ba. Duk expire magani idan ya lalace su suke saya su kai shi ƙauye su je su sayar wa mutanen ƙauye. Inyamuri yana karɓan haihuwa a chemist, inyamuri yana yin allura a chemist, inyamuri yana yin kaza a chemist, saurayin su fara yin tiyata a chemist, kuma duk a garurrukanmu a ƙauyukanmu na arewa, saboda mu mun zama banzaye, saboda babu doka a cikinmu. Maganin ƙaryan nan dole gwamnati ta yi mana maganinsa, a daina zuwa ana mana magani na ƙarya, a sa ido a kan harkar ƴan magani ɗin nan. Shi za ka ga wani magani ka gan shi araha da yawa na banza ne, ka yi ta sa da zai maka magani ba. Yanzu hatta ma shirin a daidai sahu a Kano za ka yi irga su, wallahi yawanci inyamuri ne dilolinsu, sai ka je za ka siya ka ga ƙaton inyamuri ya ci ya ƙoshi, idan sama baya iya fitowa shi zai ce maka 100,000 ne. A daidai sahu nan tun 300,000, 200,000 suna ƙara kuɗi, 300,000 suna ƙara kuɗi, yanzu a daidai sahu kusan miliyan ɗaya, a daidai sahu ƙwaya ɗaya, saboda su suke da market ɗin a hannunsu. Ina masu gudunmu, me yasa ba za ku shiga business ba? Indian ne ba ku sani ba? Kamfanin da ake kera a daidai sahun ne ba ku sani ba? Akwai inda ba ku sani ba a duniya, kun gadar mana da ƙasƙanci, kuma Allah ya ba ku dukiya, kuna tsarawa a bankuna, ga kasuwa hanyar samu, ƙofar ruwan ne ba za ku iya shiga ba, tafiya faɗin ne ba za ku iya yi ba? Wani wani irin ƙatan basira ne wannan. Duk wata bot da ka gani baka folo da taho daga kudu ta su ce biza da transport sun kwashe, babu Hausawa a ciki, ba mota ba Bahaushe a ciki, babu, sun gama da su shigo da motocin da mutane da suka ga dama da kayan da suka ga dama a lokacin da suka dama, karfe 3 dare 2 dare suke shigowa garin sa, kuma ba mai tsare su, kuma doka ba a tsare da su a cikin din su. Amma karamar mota da za ta je kaya ta sai atamfa ta sai yadi ta sai kwano ta sai kaza ta tafi daga nan zuwa Katsina, sai ta yi awa 5 ɗan sanda yana takura mata a bashi cin a bada cin hanci a kaza, amma waɗancan ba wanda yake taɓa su. A nan Kano sai da aka yi shekaru a New York duk tashansu a nan suke suka hada su kaɗai, tashansu ba ta ƙarƙashin gwamnati, sai da aka yi da gaske gwamnatin Kano Allah ta kawo mata alkhairi, aka yi ƙoƙari aka ɗan fitar da wasu aka ce su fita su shiga tashoshin gwamnati, a ga komai da suke saukewa, a ga lokacin da suke zuwa, a ga jama'ar da suke zuwa, duk sun riga mutum fini, kayan gini duk su ne, majoritin kayan gini duk su ne, sai kaɗan daga cikinmu. In ka gan mu a ciki dillalai ne ko ƴan kore, wannan kashi na farko kenan. A nan Kano kasuwannin da sun kusa su fi ƙarfinmu ko su ƙwace su, akwai kasuwar ƙofar ruwa, sai kun yi da gaske ƴan arewa ku karɓi ƙofar ruwa daga hannun waɗannan mutane, waɗannan inyamuran da waɗannan ibon da suke cin Araba Najeriya. Kasuwar Sabon Gari, kasuwar Abubakar Yini Market, ka duba a Kano aka yi ta, gwamnatin Kano aka gina shagunan nan, amma jirgin su akwai layin da za ka je sai ka kamar gaba ɗaya su ne, a hankali a hankali sai su zo su sayi shagon Bahaushe. Ku ji rashin tunani irin na Bahaushe, shago za a iya sai da shi miliyan goma ake sai da shi, sai inyamuri ya zo ce ya sai shi miliyan 25, sai ka ji Bahaushe ya ce wallahi wani kuɗi na wallahi gwamnan karɓi kuɗi na bai da na shaida na gani. Ƙauyukanmu yanzu nan na jihar Kano manyan gonaki da gwamnati suke ba da taimako, yanzu ana inganta noma na yin daraja, wallahi da idona na ga motocin inyamurai da suke shiga suna sayan gonaki a wurin daga kai da mutanen ƙauye suna sayan gonaki, wallahi yanzu sai gonaki hatta kunan nan da suke gani na rada na Allah, akwai gonakin inyamurai tattafe da tumatir kuwa idan lokaci yayi ba sa bari ma mu kawo kasuwa a kai ƙauyukan suke shiga saboda ba mu da doka dan sandan mu bai da doka ai shi ya fi kanta dan uwansa in ya muri zai zo daga Lagos ya kullo kudi a nan gurin ya shiga ƙauye ya je ya sai duk tattafe da tumatir da yake ƙauye ya hana a kai kasuwar ƙauye ya zo da J5 guda 20 ya loda daga nan sai Lagos dan a haramta muku ku din ma ku sayi kayan ku kai Lagos ku dan samu alheri sun haramta muku kuma sun bi ku sun kashe ku kuma da kuna kallo gonakin ma kuma sun zo sun sai mana ma kuke gadara da shi ba ba wani ne kuke gadara da shi ba wallahi za a zo shekarun da ba sai sun buƙaci nawa auren ku ba yan sun waye sun karɓi bashin kuɗi a gwamnati suna yin gidajen gona suna kiwon shanu suna shuka ciyawa da za su siyar da shanu ko ba ta dai kiwo ba awaki yanzu za ka ga awaki suna yi kaɗan yanzu awaki suke sa saboda suna haihuwa da yawa akuya ta uku take haihuwa a shekara wannan business din baka ma san da shi ba suna siyan suna kiwo ta su ba su yayyanka su packaging din naman su sa shi a kwali su sa shi a fridge su sayar da shi har suna fitar da shi nesa ba kusa ba mu muna zaune ga kashin awaki nan muna fama da shi akan kasuwancin ma sun shigo sun yi bikin din mu gaba daya duk saniyar da Bahaushe ya shu ya kiwata ta tabo shi to ba ta arewa ba ce wallahi ba mu san mutum wannan naman ba duk inda ka ga bijimi na 200,000 na miliyan daya to wallahi a Lagos za a yanka shi ko a Enugu ko a Naija ko a Abba su suka iya cin nama shi fa za ga su a koshe mu ka sai dai kiwo a bushe kamar da kabari muka fito saboda me bala'i ce ga san kudi ko dan kishi ma mu rinka yanka wannan shanun mu tsero mutane nama na ke yi ba ma iya yi da haka sun gama da mu su kashe mu kai shanun kuma mu dade mayarwa ku duba rashin mutuncin da suka mana yan sas sun gama komai da abin da suka mana amma tuncin a kage muke ai maza maza Abuja hanya za mu dade kaiwa shanu ba ku san ba cewa a cikin hanyar yaki da ake yi ana yaki koda ba da makami ba da wani abin da nake baka ni ma sai in rike ku rike duk abin da kike ga wani abin bakin ciki ku yi hakuri dan Allah duk inda ka ga lemo leman sha irin dan lemo juice juice din nan ka duba gani daga ina ake shi wallahi duk daga kudu ne ba ku da gidajen da za ku yi lemo juice din kwalin juice ne ba za ku iya yi ba ruwan lemon ne ba za ku iya hadawa ba amma ka duba inda muke bala'in shan lemuka in za mu yi biki bala'in shan lemuka musamman na kwali din nan da na robobi yanzu za ka je ka ga shago ya fi masallacin nan gabaki ɗaya lemon kudu ne gaba ɗaya mu kuma muna zaune sai cin din duniya in wani ya zo bude provisions to a cikin unguwa sai wani ce ah wallahi ana samun kudi ni ma bari tashi yara na sai tashi yaran su samari a shago ya ce ku tashi ku koma wani guri zan bude provision ga provision ga provision aikin mu kenan maimaita abu guda wani ya ce a daidai sahu ya ga ana gawo bana naira 2,000 ni ma shi zan siya matar aure ta siya an cika garin duk da arin sahu saboda fikirar business din ma ba mu da isha sai mu cinkusu a wuri guda muna gani wannan shi zai ma mu arziki idan suna da laifi mu ma muna buƙatar mu gyara ina kira musamman ga samari matasa yan arewa ya kamata mu zauna mu wayar da kan matasan mu masu tasowa yaya za mu samar da canji a ƙasar nan to waɗannan kasuwanni ga su nan ku je ku sa ido a kansu ku gani France duk su ne kayan tile kayan kuguran banɗaki duk su ne yanzu ƙofar wani bai ma sun fara shiga sun ga duba sun gaba duk hausawa ne musulmi a ciki amma wallahi yanzu sun ga akwai inda ba namu bane suna shiga a hankali suna bada kuɗi suna sayewa shaguna duba gidajen sabon garin nan gabaki ɗaya duk wani musulmi ne da na hausawa amma yanzu ya muni sai ya bene hawa 20 a sabon gari hawa 20 wanda duk cikin garin Kano babu wani gida da aka yi shi nan hawa 20 a nan cikin Badala babu amma su sun samu kuɗi sun yi wannan gurin kuma mu muka sayar musu gidajen haya za ka ga layi guda road duk da wani Bahaushe ne duk ya bayar ana sayar da giya duk ya bayar ana yin shaguna duk ya bayar ana sayar da kaya duk inda ka ga taya a Kano majoritin tayu sai dai mu je wajen su mu saya yanzu a nan Kano akwai unguwa guda mai zaman kanta gabaki ɗaya ta suke nan kusa da airport wajen zangiyar road bayan airport su kaɗai ne a ciki gidaje na kasa'i gini na alfarma su kaɗai su shigar da abin da suka ga dama su shiga lokacin suka dama su shiga lokacin suka dama suna da gate duk ranar da tsautsayi yasa ana rikicin ko addini ko wani abu ka bi ta gurin ta zuba da kai kwanan ka ya kare a nan nake kira ga gwamnatin Kano dan girman Allah kadimin Islam wannan suna kare zama suna ne na ƙarya suna ne na siyasa sunan baka muna so mu ganshi a aikace ka je wannan unguwar ka ceta ta kamar masallacin juma'a kato a tsakiya kwarai kuwa ba a Kano bane kai ka isa a wannan ce ko a Aba ko a Enugu ka je ka ware wani guri ka ce na ba Hausa ne musulmi ka isa ina fadin wannan dan gwamnati ta gane cewa wallahi muna buƙatar mai adalci a rayuwarmu da muke a Najeriya nan muna da hakuri dan arewa gwamnatin Kano ta je ta yanka wurin ta yi mana masallacin juma'a kato ta ɗebi ma'aikatun gwamnati ofisoshi duk ta zuzzuba a cikin unguwar da baki ɗaya a ba da filaye a sa masu kuɗin su tsaya su yi irin wannan gina-gina su bayar da haya mu raka su bai kamata su zauna a wani guri su kaɗai ba in kun wayi gari kasuwannin ma za su kaɗai ne da haka price control na safai a fat a Kano gaba ɗaya yana hannunsu price control na kaza yana hannunsu sai abin da in ya muri ga dama za a sai da kaya a Kano sai mu zo muna ihun banza muna zagin wani ga mu abin zagi ka daina ɓata lokacinka akwai abin da kai ma za ka yi na gudunmuwa ku taya mu addu'a Allah ya sa gwamnati karɓi wannan kira a shigar da ma'aikatun gwamnati cikin gurin sannan dillalai da kuma ita kanta gwamnati ke ba da filaye ku ji tsoron Allah kar ku jawo mana bala'i ko muna fatan a mulkinka kai wannan masallaci za ka mana katafaren masallaci muna da 'yan gabade-gabade a can za su rika juma'a wa ɗaki a Kano suke akwai misali da zan buga muna cikin damuwa akan wannan amma ina ɗan arewa a kudu mai ɗan arewa yake a kudu ku ji sana ɗan arewa a kudu ɗaukan kai shanu ya kai musu su ci nama kuma su kashe shi duk inda ka ga kayan miya ta tare da tumatir ko ɗan arewa ne in ka ji ana yankan farce ba in ya muri mai yankan farce duk 'yan arewa ne su jage ku su zagi iyayenku su ƙona ku kuma ku yanke musu farce to nan kabari duk kafirin da ya mutu ɗan arewa yake tona mai kabari gadi su kwanta da matan su yi bacci su ajiye ka a kofar gida sauro yana cizon ka ana biyan ka gadi kuɗin da bai kai ya kawo ba duk inda ka ga ɗan dako majority mu ne shara jari bola ɗiban datti shiga kayan ƙazanta duk mu ne ɗinki in ka ga tela yana yawo da keken ɗinki a gadon bayansa yana yawo sai ka ga an ce ƙwai Hausa ana nufin ɗan iska kenan Hausa haka suke mana ba mu da muka aiki na mutunci ba ku ga wani abun bakin ciki kun ji yanzu na gaya muku inda suka kama kasuwanni ko to bari mu koma kudu ka je Aba duk kasuwar Aba gabaki ɗaya billahi alazim ba za ka samu wani katafaren shago na Bahaushe ba babu duk kasuwar ba kuna zuwa Aba ba amma mu nan fa akwai wata kasuwar da babu su akwai kasuwar Ariya masu zuwa sun santa international market ne duk Afirka ba irin ita gaba ɗaya kasuwar nan ba Bahaushe a ciki shagon Bahaushe ko tebur ma na mutunci kaɗan ka zauna ba za su bar ka ba akwai wanda ya gaya ma a wani gurin fawa ma sai dai ku yanka musu ku ba su nama su za su sayar wa kansu sai su ba kuɗi su ce ku tafi yanzu wannan adalci ne ba gwamnati a ƙasar ya aka yi duk kasuwar ba Bahaushe kai ba wai Bahaushe ba fa ba ya rabe musulmi ma babu kuma na faɗa yau ai ana ji na ana kallo na aje a bincika in ana so mu zauna tare zama ɗaya wuri ɗaya 'yan ƙasa kamar yadda ake faɗa to sai an tsattsaga su kuma an shigar da mu a ciki a zauna lafiya akwai gidajen rediyonsu akwai Hausawa barkatai a tsanaka Hausawa barkatai a kaza Hausawa barkatai a kaza amma wallahi ma'aikatan rediyon wasu suke gaya mana na federal suke cewa wallahi mala Hausa sun isa bari ai ko labari na minti biyu da Hausa ba za a yi ba dan ba kasar Hausawa ba ce amma mu fa a nan ana inyamuranci ana kaza ma'aikatan gwamnati kan damun ba magana ta samu wani ma'aikatan gwamnati a kudu dan arewa musulmi ka gaishe wallahi ba za su samu ba zai samu ko da musulmi ne a can sai ya yi da gaske amma mu fa mu har inyamurai muke da su na kusa da gwamna ma masu ba wa gwamna ma shawara ba ofis ne da shi mai sanyi da mota mai tsada da albashin Kano ake ba shi amma mu muna da mai ba wa gwamnan Rivers musulmi shawara akan Hausawa ko akan kaza muna da shi babu kasuwar Anacha idan ka shiga ita ma babu shagon Hausawa Enugu haka ba wani shago na kirki amma mu fa suna da mall suna da upstairs suna da manya-manyan wurare suna da store suna da kaza duka wannan shine anashi ga kuma barnar da suke taimana a duka haka mun ba su dama mun shimfida musu amma mu ne abin kisa nayi wannan hutuba ne saboda mu haushe musulmi ya yi zuciya ku karbi kasuwancinku kasuwanci shine karfinku tunda ya ga yadda ƙasar take nunawa ku shiga business din ku ba karba duk wani wanda yake yanke farci a can banda kai banza ne mu me za ka samu a yankan farci ka dawo gida bana suna bin kulungunan suna kashe ku mai ɗiban jari bola wace bola ce ba mu da ita a nan Kano a Kaduna ka zo ka ɗebi jari bola a nan mara to majority wanda ake kashewa irin waɗannan ne kuma suna da lunguna za ka tarar da Bahaushe ya je yana tsintar bola a can da haka da rikici ya tashi yanka su kawai ake ana kashe abinda inyamurai suke a ƙasar nan abinda yan wannan ƙungiyar suke a ƙasar nan Allah wadare da shi ko mu yarda ba ko muna kira ga gwamnati lalle ne mu tsaya mu yi yaƙi mu kawar da ta'addanci in muka kyale su za su warga da ƙasar ne gabaki ɗaya yawancin su suna da visa da waye a Ingila yawanci suna da kaza suna da wayo mu ne casualties a daina koron wasu ana kone musu gidajensu a daina zuwa ana koron fulani a cikin ƙauyukansu ana kaza ba dukkan mafulatani bane nan kidina ba duka bane ba daidai bane wallahi so wajibi ne mu tsaya mu yi tunani kuma ina fatan wannan zance Allah ya shigar da shi zukatan masu kishi a cikinmu amma muna cikin baƙin ciki da bacin rai sun shigo cikinmu sun ɓaci kasuwanci sun shigo cikinmu sun karɓi kaza kuma ba ban gaya muku ba hatta a jami'an tsaro fake takardu na ƙarya da inyamuri zai yiwo daga Kudu ya zo ya ce shi ɗan Kano ne wallahi yanzu akwai ɗan Kano inyamurai Igbo ba za su yarda ba ko kwanaki a rediyo an taba da an kama ɗan sanda wajen guda 70 ko guda nawa duk sun shigo an ɗauke su a nan Arewa Kano duk da sunan Hausa kuma duk inyamurai ne ƙarya suke yi amma mu yanzu ka isa ka je kai takardar ƙarya ka je a ɗauke ka a Enugu Dubai University sun cike University na can sun zo sun cike mana ke inda ka je UK su ne in ka je New Zealand su ne in ka je kaza wani lokacin sai sun riga ka samu admission ma kafin kai ɗan jihar ma wanda kake ɓangaren ma ka samu amma yanzu kai kafin ka je wani Bahaushe ya tafi wata university a Enugu wata university a Port Harcourt wata university a za ka ji babu su kadai ne amma mu nan sun shigo a polytechnic akwai su a legal nan akwai su a ina ne management akwai su a ina ne duk akwai su ba inda babu yawuni ba inda babu dan kudu kuma mu ne abin zagi mu ne abin cin mutunci mu ne abin wulakantawa saboda bamu da gasha saboda bamu da gaba saboda bamu da shugabanci wallahi shugabannin mu ya kamata ku ji tsoron Allah ku tofe mana wannan fa bala'i ne na bangare guda ɗaya na muku magana banda kuma maganar din gwaje ake kuma yanzu gida ana kashe mu ana halakar da mu jininmu ya zama arha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku yi haƙuri na tsawon tamuku wa kuma ina salatikum yarhamukumullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh